هو نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مسلمي waɗanda ke sauraron mu da kallon mu kai tsaye da waɗanda za su saurare mu kuma su kalle mu ta hanyar na'urorin zamani na Bature, mu ne muku sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu da muke magana daren Asabar ne, wanda ya daidai da daren 8 ga watan Shawwal. Hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1427, daidai da 27 ga watan Oktoba shekara ta 2006. Jama'ar musulmi, muna zaune ne a yanzu a kofar gidan Alhaji Tata, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, a dandalin da aka fi sani da cewa Nadi Salafiyya, wato dandali na ainihin Salafiyya. Yanzu da muke magana dinnan, goron sallah ne muke so mu gabatar wa jama'a ta hanyar gabatar da wa'azi. Sai dai muna tunasar da kai, ya kai dan uwa musulmi, da ka sha azumin kwanaki 29 ko 30, da cewa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin shi da ya inganta, wanda al-Imam Ahmad da Muslim suka ruwaito shi, ya ce mutumin da ya azimci watan Ramadana sannan ya biyo baya da azumtar kwanaki 6 a cikin watan Shawwal, za a rubuta mishi lada tamkar ya azumci shekara guda dindi. Ma'anar wannan hadisi, kamar yadda malamai suka tabbatar, shine dukkan aiki guda ɗaya da musulmi ya yi, za a ainihin bashi ladan aiki 10. Don haka dukkan sanda musulmi ya azumi kwaya ɗaya, za a bashi ladan azumi 10 ne. To idan musulmi ya azumi guda 29 ko guda 30, wato za a bashi ladan kwanaki 300 kenan, ko kuma kwanaki 290. Idan mutum ya samu lada na kwanaki 290 ko kwanaki 300, sa'annan ya zo ya azumci kwanaki 6 bayan sallah kafin watan sallar ya fita, shi kuma dukkan azumi ɗaya da yayi daga cikin 6 ɗin nan, za a bashi lada 10. Kagan aka tattara ladan, ya zama lada 60 kenan. Ma'ana musulmi zai waye gari yana da lada 350 ko kuma lada 360. Wannan ainihin lada, ka tabbatar da cewa a ka'idar shari'ar musulunci, matukar ba a yi ganganci ba, ba a saka shegantaka ko yahudanci ko ra'ayi ko gargajiyanci ba dangane da harkar ganin wata. A cikin shari'ar musulunci, in dai wata an gan shi gani na haƙiƙa, har aka yi azumi guda 29, to ladan 30 ake sawa. Haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ishara, malamai kuma suka fito da ma'anar karara. Karanta littafin Fathul Bari, sharhin Sahihul Bukhari, mujalladi na 4. Ma'ana idan aka ce an yi azumi 29, matukar 29 din nan ta tabbata 29 daidai ce aka yi, to ya tabbata ladan 30 din za a bayar. To kaga yanzu na dawo na cikkashe waccan magana ta, wadda ne maka dan hankalinka ya kwanta, domin kai abin da ka saba shine lalle azumi ya zama kwanaki 30. Ba lalle bane jama'a, idan ba a ga wata ba, to shine sai a cika shi 30, amma a ka'ida wata kwanaki 29 yake kasancewa, amma in ba a ganshi ba, to sai ya cika 30. Dan haka manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tun da yake bai taba yin azumi 30 ba, dukkan musulmi ya ji wannan, annabi bai taba yin azumi 30 ba, amma ya taba daukar na 30 kamar yadda wata riwaya ta zo sahihiya a cikin sunan Abi Dawud da kuma ainihin sunan Tirmidhi, har ya dauka rana tsaka sai wasu jama'a suka taho daga kauyen su suka ce su kan sun ga wata a daren jiya, dan haka sun waye gari a yau dinnan har sun hau sallar Idi a kauyen su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaji haka yasa aka yi shela aka karya azumi, to saboda lokacin sallar Idi ya wuce tunda rana ta yi tsaka, sai annabi yasa aka fita kashe gari aka rama wannan sallar Idi. Wannan shine hadisin da kadai annabi ya dauki na 30 din, amma bai yi 30 din ba. Bayan wannan babu wani hadisi ingantacce daga annabi cewa annabi ya taba yin azumi 30, annabi bai taba yin 30 ba, sai dai ga wani hamzari ba gudu ba ta iya yiwa ka je ka leko wani mataccen hadisi da Ibn Mas'udin ya ruwaito a cikin sunan Tirmidhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba yin azumi 30 ba sai so biyu. Wannan hadisi ne munkarun da'ifun jiddan, ka karanta ainihin sharhin Tirmidhi na malam Muhammad Abdulrahman al-Mubarak Furi, ba hadisi ne ingantacce ba. Dan haka barin jaddada magana ta, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taba yin azumi guda 30 ba tunda yake azumin Ramadan, kadai azumin da yayi shine azumi guda 29. Ina fatar mun gane, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To idan kai azumi na watan Ramadan za a baka lada 300 daidai, idan kuma kai na Shawwal za a baka lada 60, kaga an baka lada 360 kenan. To lada 360 din nan sai zama kaga ka samu ladan azumi kamar ka azumci shekara guda dindi kenan. Ina fatar mun gane. Dan haka idan kai zahidi ne wanda kake da matukar son ibada, kana son kullun ka kasance cikin azumi, to in kai haka kai laifi, ya zama kullun a rayuwarka cikin azumi kake, ko na farilla ko na nafila, to kai laifi in kai haka ka saba shari'ar musulunci. Azumin da ake so shine ko dai kai azumi irin na annabi Dawud, kai azumi yau gobe ainihin ka sha, kai azumi yau gobe ka sha, ko kuma wani lokacin a rayuwarka kai ta azumin nafila tsawon lokaci, kuma sai ka dage daga azumin nafila ma kamar ma baka yi. Wannan dai ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu a cikin sahihul Bukhari da Muslim. In kana son ganin su gaba ɗaya ka je ka dauki babin azumi cikin littafin Riyadhus Salihin na al-Imam an-Nawawi, Allah ya gafarta mishi. Sai mu dawo kan maganar da muke, shi azumin Shawwal azumi ne wanda yake tabbatacce kamar yadda ka ji nayi bayani, amma Imam Malik bai samu wannan hadisi da ya magana dangane da wannan azumi ba, dan haka yayi fatawa a cikin littafin shi da cewa ainihin ba a yin wannan azumi. Wannan maganar kuskure ce daga Imam Malik, ba magana ce ta ganganci ba, amma mu gare mu bai halatta mu bi ta ba, haramun ne mutun ya bi wannan magana. Wanda di ya bi wannan magana bayan wannan hadisi ya tabbata ya inganta gare shi, to ya tabbatar da cewa ba Imam Malik yake bi ba, yana bin ainihin shedan ne, domin babu wani dalili wanda zai kara waccan magana ta Imam Malik. Yayi magana ne daidai da gwargwadon abin da Allah ya sanar da shi. Yau da gobe da fadaduwar ilimi ta bayyanar da wannan magana da Imam Malik yayi kuskure ce. Dan haka yin azumi guda 6 a cikin wannan wata na karamar sallah sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma wannan azumi zaka iya yin shi gaba daya, za kuma ka iya yin shi a lallabe, zaka iya yin shi a farko, zaka iya yin shi a tsakiyar wata, za kuma ka iya yin shi a karshe. Babu wani dalili da zai sa a ce an fi so ka yi a farkon ko a tsakiya ko a karshe, duk yadda ya saukaka. In ka so zaka iya 2-10 farko, 2-10 ta tsakiya, 2-10 ta karshe, duk yadda kai ka har hada dai, matukar cewa ka hada wannan azumi a cikin watan Shawwal, to ka samar da abin da ake so. zaka iya yin wannan azumi koda ana bin ka bashin azumin Ramadan. Misali, ka kwanta rashin lafiya cikin watan azumi, baka samu damar yin azumi guda 20 ba, sai guda 10 rakkai, sai zan akwai bashin azumi guda 20 a kanka. Ko kuma ke kin yi haila baki samu damar yin azumi ba guda 6 ko guda 3 ko guda 5 daidai da kwanakin ainihin hailarki, ko kuma kin haihu ko larurar shayarwa wadda diddai wani dalili ya hana ka yin azumi a cikin watan azumi din, bayan sallah sai zan ka samu damar kai wannan na nafila. Kafin karama zaka iya yin nafila ya halatta, domin shi wannan na nafilar yana da takaitacce kuma ƙurarren lokaci. Ita kuwa ramuwar azumin Ramadan kana da damar ka ja ta ka fadada ta har zuwa Sha'ban mai zuwa na baɗi kenan, babu laifi in kai haka. Ina fatar an gane. Saboda haka koda ana bin ka bashi ko kafara ta ainihin azumin Ramadana, zaka yin waɗannan azumummuka na nafila insha Allah ta'ala. Ina fatar jama'a sun gane. Dan haka jama'a, wannan sunna ce ga wanda ya samu hali ko wadda ta samu hali, to sai a yi. Yin wannan azumin kamar yadda na ce zai tabbatar maka da ladan azumin shekara ɗaya dindi. Kaga idan ma kai rago ne baka iya yin azumi na nafila waɗanda ake litinin alhamis ko azumin fararen dare raki kamar 13, 14, 15 ga wata, ko kuma azumin annabi Dauda yau azumi gobe ciyarwa. Duk in ya zan baka samun damar yin haka, idan ka kokarta kai 6 Shawwal din nan, sai ka ce Allah ya kai mu baɗi lafiya, kuma kai ka hada shekara gudar ka dindi. Ina fatar mun gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka wannan sunna ce a rayata, a bar waccan magana ta Imam Malik da wasu maganganu waɗanda ke karo da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haramun ne a dauke su a yi aiki da su. Abinda yake wajibi, abinda yake daidai, abinda yake tabbas shine a dauki maganar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi ainihin aiki da ita. To taken wa'azin namu na yau shine lokaci jalin dan adam. Wato shi lokaci ga dan adam jali ne, kamar yadda yake dan kasuwa babu yadda zai kasuwanci sai yana da jali. Mutumin da yake son yi aikin gona babu yadda zai yi noma sai yana da gona, sai yana da fatanya, sai yana da taki, sai yana da iri, sai yana da karfin da zai yi je ya durkusa ya noman, ko kuma ya dauki yan kwadago ko yan barema je su taya shi. Ma'ana waɗannan abubuwan da zai hada dangane da noman shi jali ne. In babu su zai yi noma ya yi, ba zai yi ba. Dan kasuwa koda mai sai da zare da allura a jikin kwangwala, in bai da jalin naira 500 na zare da allura zai yi kasuwanci? Ba zai yi ba. Shi lokaci da Allah madaukakin sarki ya halicce ka a cikin shi, to wani babban jali ne wanda ya baka. Ana neman ka samu kai istismarin shi, ma'ana ka tabbatar da cewa ka yi amfani da shi, ka ci moriyar shi a yadda ya kamata. Kamar yadda in kana da gwaiba ko mangwaro ko gwanda ko wata bishiya mai fitar da 'ya'yan itatuwa masu daɗi, ka yi ƙoƙarin ka ci amfaninta. Kar ka sake sai ta gama ainihin 'ya'yan sun liɓe, lokaci ya ƙure kenan, sannan ka zo ka ɗiba, ka ga baka ci moriyarta ba. A cikin Al-Qur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri, ko labari ya taba zuwar wa mutum wani lokaci daga cikin zamunna na wannan rayuwa, lam yakun shay'an madhkura, wanda shi wannan mutumin bai kasance a bakin komai ba, ba a masan da shi ba. Abinda aya take so ta ce maka shine, ko ka taba zama ka yi tunani an taba samun wani lokaci wanda a wannan lokacin baka, kuma ba ambatanka, babu bayani akan ka ko kadan, ko ka taba sanin haka? Ka taba zama ka yi tunani akan haka? Wannan tunanin ya taba zuwa mutum? Idan bai taba zuwar maka ba, a yanzu da nake magana ka yi tunanin an taɓa samun wani lokaci wanda a wannan lokacin baka, ba labarinka, babu ambatonka. Idan kai wannan tunanin, sai kuma ka dawo ka sake challa tunaninka gaba, ka san cewa to za a zo a samu wani lokaci kenan nan gaba wanda zai zama baka, kuma ba za a samu ambatonka ba, ba za a tuna ka ba gaba daya. to ka san me ake ce maka sai ka tsaya sai kai tunani a wancan lokacin da baka ba ambatanka to ka huta ba wata mas'uliya akan ka amma a yanzu da aka same ka akwai ka akwai ambatanka ran da aka rasa ka baka ba ambatanka to abinda ake so shine a zamanin da ya zan baka ba ambatanka ka kaddara a wannan lokacin kana can cikin mas'uliya kana karkashin bincike da tambaya ta wanda ya samar da kai a halin baka to me yake nuna maka kenan a yanzu da aka samar da kai akwai ka akwai ambatanka sai ka tsaya kai tunani kai abin da zai cancanta ka iya bada ansa ran da aka waye gari kuma baka to me saurare na ko ka shirya sa'ad da baka ba ambatanka nan gaba ko ka shirye ta inda zaka ji ka zauna wani daga cikin malaman farko almajiran shi suka tambaye shi cewa algafata malam me yasa ne wai muke kyamar mutuwa sai ya ce saboda dukkan dan adam yana da gida biyu yana da gida anan yana da gida a can yace to abin da yake kawo kuke kyamar mutuwa shine kun san cewa kun gyara waɗannan gidajen na nan duniya ne amma ba ku gyara na can inda za ku je ku zauna ba mutum ne yana da gidaje guda biyu jama'a yana da gida a ƙauyensu yana da gida a nan kuma da ya taho cirani amma gidan da ya taho cirani nan sai ya zo ya gina shi gida kyakkyawa wanda yake duk wanda ya gani ya san gidan ya ginu amma gidan da ya baro a can ƙauye ba sai ya bar shi gidan bunu ne shekara goma bai je ya duba shi ba yana cike da ciyayi macizai bunin ya zaizaye ɗakin ya zaizaye ƙadangaru duk sun bi sun huda shi duk sa'ad da ya tunanin cewa ya tafi ganin gida zai fara tunanin ina zai sauka sai zan zuciyar shi ta bashi ya kidin babu inda zai sauka jama'a zai so ya koma ganin gida to ashe duk sa'ad da kaga mutane suna tsoron mutuwa to sun gina gidan duniya ne sun rusa na lahira don haka mawaki yake cewa ai abin da yasa ba su son zuwa ainihin wato lahira gaskiyar su kadan ce ma'ana duk mutumin da kaga yana tsoron zuwa lahira to gaskiyar shi kadan ce don haka Allah madaukakin sarki ya jefa Yahuda kalubale yace da su idan har da gaske da kuke cewa ku ƴaƴan Allah ne ku masoya Allah ne to ku yi burin mutuwa sai Allah ya ce walan yatamannahu abadan ba za su taba fatan mutuwa ba ba za su taba burin mutuwa ba me yasa bima qaddamat aidihim saboda mugun aikin da hannunsu ya gabatar ashe suna da yaqinin cewa sun gina duniya sun kuma rusa lahira sakamakon gina duniya da suka yi suka rusa lahira ba su da masauki ba su da mazauni a lahira dan haka ba sa sha'awar su je ta to dan adam abinda nake tunatar da kai da wannan aya kenan ayar dai tana magana kai tsaye akan ka ne kai da ni da ke da ita da mu da su hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura shin labari ko tunani ya taba zowa mutum cewa an taba samun wani zamani wanda ba shi ba ambaton shi labari ya zo mutum to sai ya tunani to kuma labari ya zauna cikin kwakwalwar shi za a samu lokacin da babu shi ba ambaton shi kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu ina so zan gina mana wannan wa'azi namu ne akan wata sura da aka fi saninta da suratul asri wadda babban malami al-imamu shafi'i Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yake cewa da a ce Allah bai taba saukarwa mutane wata sura ba sai wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri yace da Allah bai taba saukar da wani wahayi ba sai wannan wal asri to da ta ishe su ma'ana da Allah bai taba saukarwa da annabi Nuhu wahayi ba bai taba saukarwa da annabi Ibrahim da Musa da Isa da Harun Allah bai taba saukar da Dawud da kowane annabi ba, da a ce Allah bai taba wa manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayin Alkur'ani ba, sai wal asri Allah ya sauka tun daga sadda aka halicci annabi Adam har zuwa wannan zamani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da suratul asrin nan ita kadai ta isar. Wannan sura da take da ayoyi uku rak za ta isha a bauta wa Allah gaba ɗaya tun daga farkon halitta har ƙarshen halitta. Sannan ku dubi malamin da ya magana a kan wannan surar, babban malami ne al-Imam Shafi'i Baqureshi, ya zo ya wannan magana a kan wannan sura da za ka dube ta ka ce ‘yar ƙarama. Anya surar nan bai cancanta a tsaya a yi darasinta darasi na musamman ba kuwa, ya cancanta. Na biyu, al-Imam Tabarani ya ruwaito a cikin littafin Al-Mu'jam al-Kabir da isnadi sahihi, da al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin shi mai suna Shu'ab al-Iman da isnadi sahihi, daga Ubaid ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama guda biyu daga cikin su in suka haɗu, ɗaya ba zai wa ɗaya sallama su yi musafaha su gaisa ba har sai ya karanta mishi suratul asri. Ana haɗuwa sai kawai sai ka tsaye da mutum ka ce mishi wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sannan sai su yi sallama sannan sai su gaisa. Haka al-Imam at-Tabarani da al-Imam al-Hakim cikin Shu'ab al-Iman suka ruwaito. Waɗannan maganganu guda biyu da wannan tabi'i ya ruwaito da wannan wadda al-Imam Shafi'i ya faɗi, duk gaba ɗaya na nuna yadda salafus salih malaman farko tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka gaje su irin su al-Imam Shafi'i, wannan na nuna sun ba da kula ta musamman akan suratul asr ko. To amma yanzu shin mu da ke cewa salafiya ne mu muna bin tafarkinsu muna ba da kula ta musamman akan suratul asri? Wajibi ne mu ba da kula ta musamman akan suratul asri. Ka karanta suratul asri ka kai ka komo ka ga me take dauke da shi, domin karamar sura ce a ganin idon mutane, alisafin harufanta da kalmominta da ayoyinta karama ce, domin ayoyi uku ne rak. To anya yar karamar sura irin wannan ita za ta ishi mutane tun daga farko har ƙarshen duniya su bauta wa Allah? Amma tun da babban malami ne irin Imam Shafi'i ya faɗi, to abin a ɗaga kai a dubi wannan sura ce. Tun da har sahabbai suka maida wannan sura a bar tunasar da junansu, duk sa'ad da ka haɗu da ɗan uwanka kafin ai sallama a gaisa sai ka karanta mishi suratul asri, sahabbai suka ɗauki wannan ya zama musu ɗabi'a, to babu shakka wannan dalili ne akan cewa akwai buƙatar a bada kula ta musamman akan suratul asri. Ina fatar mun gane. A karanta ta a gane menene ma'anarta, menene tafsirinta, wani saƙonni ne suratul asri take ɗauke da su. Jama'a mun gane wannan da kyau? To akan ainihin wannan sura nake so zan gina mana wannan wa'azi. Ina mai roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake ni wajen cika wannan alƙawari nake cewa. Ita suratul asri ayoyinta guda uku ne rak, kuma an saukar da ita a garin Makka ne saboda ƙanƙantar ayoyinta, har sai da aka samu wasu sheɗanu daga cikin kafirai waɗanda suke da'awar annabta suke ganin cewa suratul asrin nan su ma za su iya yin irinta. Amr ibn al-As a lokacin yana bamaguje bai musulunta ba, ya haɗu da wani mai suna Musailamatul Kazzab. Allah masu surutu su shiru, ba a yin surutu a wurin wa'azi. Amr ibn al-As yana bamaguje bai musulunta ba, ya haɗu da wani mai suna Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab ya yi da'awar shi annabi ne, da yadda a war shi annabi ne sai da a war shi ma mala'ikan shi yana zuwa yana kawo mishi wahayi. Ran nan da Amr ibn al-As ya haɗu da shi sai suka maida abin zolaya, zolaya shi ma suke kafiran, don su kansu kafiran Makka sun san cewa ƙarya Musailamatu yake yi, kuma sun san cewa Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya yake, amma shegantaka ta sa suka kafirce mishi. Da Amr ibn al-As ya hadu da Musailama sai ya ce, ya Musailama, kaga dai Muhammadu an saukar mai da wata sura wadda ke cike da ilimi da hikima da tsarin rayuwa gaba daya. Sai ya ce, wace sura ce? Amr ibn al-As yana arne ba ma guje ya haddace surat al-Asr. Sai ya ce, bari ka ji surat da aka saukar mai. Allah ya saukarwa da Muhammad wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya karanta mishi ita gaba daya. Sai shuru ya sunkuyi da kai, sai ya ce, shi ma Allah ya saukar mai da irinta. Sai ya ce, to karanta in ji. Da ya zo sai ya ɗauko wata dabba, ita ce babba da jaka, kowa san babba da jaka ne. Dabbar da ke ɗaukan ‘ya’yanta tana zirawa a wata jaka da Allah ya mata a gabanta. Sai ya ɗauko ta yarbo, sai ya rinka siffanta ta, yana yabanta, yana siffanta ta. Da ya gama wannan surkulle nashi, sai shi Amr ibn al-As ya ce, ya kai Musailama, da ni da kake karanta wa wannan wahayin naka, da kai da kake karanta min, dukkan mu biyun mun san cewa kai ƙarya kake yi, kuma Muhammadu gaskiya yake, don haka ka kaɓata min lokaci. Sai bangaje shi sai wuce. Ina fatar mun gane. Wato kun ga kankantar ayoyinta ya sa har ya rena ta, yana ganin shi ma zai iya ƙera irinta. Amma kuma tsabar ilimin da ke cikinta ta likita ƙwaƙwalwar Amr ibn al-As, duk da yana ba ma guje, har ya je ya ƙalubalanci wani mai da'awar shi ma annabi ne. To ka haɗa waɗannan maganganun guda uku, da wannan ta Amr ibn al-As, da waccan ta ainihin tabi'in can Ubayd da ya ce sahabbai in sun haɗu da juna suna karantawa juna, suna tunatar da juna, da kuma maganar al-Imam Shafi'i, hankalinka ya jawo ya ɗauko akan surat al-Asr. Idan ka koma gida yanzu ka je ka karanta surat al-Asr da safe, ka karanta surat al-Asr, ka karanta surat al-Asr da rana, kai ta bita akan surat al-Asr, za ka rinka ganin dimbin ilimin da ke ciki. Kaɗan daga cikin abubuwan da ke cikinta zan yi amfani da su a yau dan haskaka mana insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya ce wal-Asr. Wannan wawun da Allah ya fara da shi wawi ne na rantsuwa. Daga cikin ainihin kalmomi da Allah madaukakin sarki yake amfani da su na harshen Larabci da ya saukar a Qur'ani, akwai wawun da ta'un da ba'un. Waɗannan kalmomi ne na rantsuwa waɗanda Larabawa dama suna amfani da su wajen yin rantsuwa. Tallahi, wallahi, billahi, waɗannan haruffa ne ake amfani da su wajen rantsuwa. To in Bahaushe ya so cika baki ne sai ya ce wallahi, tallahi, billahi alladhi la ilaha illa huwa, to ya kormatse gaba daya, hada ya gama gaba daya yake. Ina fata an gane. To ya so ya kai matuƙa ya nuna to abin babu sassauci fa. Amma a ka'idar addinin musulunci, in ka rantse kai amfani da ɗaya daga cikin haruffan nan na rantsuwa, ya isa. In ka ce wallahi ya isa, in ka ce tallahi ya isa, in ka ce billahi ya isa, to da ike ba darasi ne muke akan lugar Larabci ba, ba za mu tsaya muna ainihin bambance menene ma'anar waɗannan ba. Amma dai Allah ya amfani da wawun ɗin nan a matsayin shi na wawun rantsuwa, sai kuma ya hada da al-Asr. A ka'idar nahwu dama shi harafin rantsuwa in yazo yana sanyawa duk sunan da ke gaban shi ne kasara, na haka yace wal-Asr. Allah yace na rantse da al-Asr. Al-Asr din nan da Allah ya rantse da shi, sai malamai suka kasu kashi biyu. Wasu malamai suka ce abinda Allah madaukakin sarki yake rantsuwa da shi anan ita ce sallar al-Asr, ita ce sallar al-Asr. Me yasa Allah ya rantse da sallar al-Asr a halin Allah ya hana a rantse da wani abu wanda yake halitta ce? Ita kuma sallar al-Asr halitta ce daga cikin halittun Allah madaukakin sarki. Domin me suwaye suke yin sallar al-Asr bayin Allah? To wallahu khalaqakum wama ta'maluna, Allah shi ya halicce ku da ku da aikin da kuke, ku kuke al-Asr, to Allah shi ya halicci al-Asr da ku da kuke da Asr. To me yasa Allah ya rantse da ita? dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya rantse da shi zai rantse da shi ne dan ya ɗabi'antu da ɗabi'a irin taka kai mutum duk abin da aka rantse to maganar da za ta biyo bayan rantsuwar yana nuna me girman maganar Allah bai rantse maka ba dan yana tsoronka a ka'ida kuma shi ne duk abin da za a yi rantsuwa da abin da ke sama da kai ne duk wani abu da za ka rantse da shi kai mutum ko kwarankwatsa ko menene za ka rantse da wannan abu ne wanda yake halittu ne to don haka sai aka ce kai bai halatta gare ka ba ka rantse da duk wani abu wanda yake ba Allah ba ba sifa Allah ba don haka in ka ce kwarankwatsa ka rantse da kwarankwatsa to ka yi shirka a cikin lafazi sai ka yi istighfari ina fatar mun gane in ka ce ka rantse da tannatsa ko ka rantse da rawanin sarkin musulmi ko ka rantse da gabas da yamma ko ka rantse da sama da ƙasa ko ka rantse da annabi Muhammadu duk ka yi kuskure ana rantsuwa da Allah ne da sifofin Allah za ka iya cewa ka rantse da Allah za ka iya cewa ka rantse da Alƙur'ani za ka iya cewa ka rantse da Yasin za ka iya cewa ka rantse da Alamtara Kaifa za ka iya cewa ka rantse da Ƙulhuwallahu za ka ce ka rantse da Bismillahi duk wannan in ka rantse da shi ba ka yi laifi ba ina fatar mun gane amma in ka ce ka rantse da rawanin sarkin musulmi to ka kama ƙafar wala ina fatar an gane dan haka kai mutum sai dai ka rantse da abin da yake sama da kai to abin da yake sama da kai shine Allah da sifofin shi to amma shi Allah babu abin da ke sama da shi duk abin da Allah zai rantse da shi lallai ne wannan abu kasa yake da shi to da yake Allah madaukakin sarki babu wanda ya fi shi shi ake bautawa baya bautawa kowa don haka shi ga haƙƙin shi daidai ne kuma yana so ya nuna maka girman abin da zai biyo baya ne kamar yadda na faɗi a ɗazu in ka ji Bahaushe ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ni ma naira 50 na sai kasar dinna to babu shakka wannan maganar tana nuna ni ma naira 50 na sai kasar dinna yana sha maka alwashin babu tantama a maganar nan yana so ka yadda ne ina fatar mun gane to a yayin da ya kasance haka Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da al'asri to akwai wata magana mai muhimmanci da yake so ta biyo baya to akan al'asr din nan kamar yadda na ce wasu malamai sai suka ce ma'anar al'asr anan Allah yana rantsuwa da sallar la'asar ne dalili akan haka sai suka ce saboda girman sallar la'asar da kuma muhimmancin ta da kuma hadarin ta da kuma tsautsayi da ke kan mutumin da yayi sallar la'asar ba a kan lokaci ba ko ba a cikin jama'a ba to saboda wannan muhimmanci suka ce sai yasa Allah ya rantse da ita yace yana rantsuwa da sallar la'asar dalilin da yasa suka dauki wannan fassarar suna da wasu ayoyi a cikin alqur'ani da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suke mara waɗannan maganganu nasu baya daga cikin ayoyin akwai ayar da Allah madaukakin sarki ke cewa hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye dukkan salloli gaba daya har da sallar tsakiya in kun tashi tsayuwa ga Allah a wurin sallah ku tsayu a cikin natsuwa mecece sallar tsakiya da Allah ya ce ku kiyaye dukkan salloli sai ce har da sallar tsakiya nassin hadisi sahihi cikin musnad al-imam Ahmad da littafin sahih al-Bukhari da kuma tafsirin al-imam Ibn Kathir ya tattaro su gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallar tsakiya ita ce sallar la'asar wannan sai ya nuna muhimmancin da sallar la'asar take da shi akan sauran salloli kamar yadda muhimmancin mala'ika Jibril yake da shi akan ainihin sauran mala'iku da Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha a cikin daren lailatul qadari mala'iku gaba ɗaya suna saukowa har ma da mala'ika Jibrilu shi ba mala'ika bane mala'ika ne yau me yasa aka ware shi dan a nuna yafi sauran muhimmanci to da Allah ya ce ku kiyaye salloli gaba daya har da sallar tsakiya dalili ne akan cewa ita sallar tsakiyar nan tana da daraja tana da muhimmancin da sauran sallolin ba su da shi to da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya wakilta shi akan ya fassara wa musulmi alqur'ani a idda Allah yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani ne dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu da yake manzon Allah ya dauki wannan aiki sai ya ainihin fassara wa musulmi me ake nufi da sallar tsakiya sai yace sallar la'asar yanzu wannan hadisi da wannan aya na nuna muhimmancin sallar la'asar waɗannan malamai da suka ce sallar la'asar ce Allah yake rantsuwa da yace ce wal asri sai suka ce kadan daga cikin dalilan da za su goyi bayan maganar su da ita kenan daga cikin dalilan ga wasu hadisai har wayo a cikin sahihul bukhari waɗanda ke ƙara nuna muhimmancin sallar la'asar saurari imam al-bukhari kaji yace babun اسم من فاتته العصر ga bayani akan laifin wanda sallar la'asar ta kubuce mishi ina ma'ana kubucewa ko bai yi ta a jama'a ba ko bai yi ta akan lokacin ta ba ko ya kiyinta gaba daya menene laifin da sallar la'asar ta kubucewa mutun zai samu qala al-imam al-bukhari haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an nafi' an ibn umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر الله يقرا مسير دايتي للي منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله متمن ده صلى العصر تكي كوبچي مشي تو كمر ينا أسارر إيالان شي ني ده دوكيان شي ina ma'anar wannan hadisi shine wata riwaya ta zo a cikin littafin al-musannaf ta al-imam abdurrazzaq as-san'ani sai ta fassara ta tace mutumin da sallar la'asar ta kubuce mishi da a ce sallar la'asar ta kubuce wa mutum gwamma ya waye gari yayi asarar dukiyar shi yayi asarar iyalan shi ina ma'anar wannan magana ka koma gida ka samu gidanka ya kone kurmus duk abin da ka mallaka a duniya da ƴaƴanka da matanka da iyayenka da komai naka kayi asara shi gaba daya wannan asara ta kai asara a rayuwar dan adam kuma asara ce wanda ko makiyinka yazo ya ganta sai ya tausaya maka to irin wannan asarar tafi sauki da a ce baka same yin sallar la'asar ba sallar la'asar na da girma ko ba ta da girma tana da girma imam al-bukhari yace babun اسم من ترك العصر متومن ده بسلل الاثر ده غنغان وانا ليه فيكي كانشي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن ابي المليح قال كنا مع بريده في غزوه في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاه العصر فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من ترك صلاه العصر faqad habita amaluhu wani tabi'i mai suna abul malih yace mun kasance tare da malamin mu sahabi mai suna buraida a wani yaki da muka je a wannan yini an yi judo rana bata samu bayyana ba sai malamin namu yace ku yi marmaza ku yi sallar la'asar da wuri ina alakar wannan maganar saboda tunda an yi judo mai yiwa rana ta fadi ba su sani ba sai yace to ku yi marmaza da kun ga sallar la'asar ta shiga ku yi marmaza ku yi ta domin annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda duk ya bar sallar la'asar to hakika ayyukan shi sun baci to wannan hadisi yadda yazo hadisi ne na inzari ko bashi haka da dumidumin shi wanda duk ya bar sallar la'asar to aikin shi ya baci in aka ce me ma'anar wannan sai a ce baka san bacin aiki bane ka san bacin aiki eh ka kiyin sallar la'asar eh to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aikin ka ya baci duk kai da komowa da malamai suka yi dan su fuskantar su rage kaifin da wannan hadisi yazo zaka ga duk ta'wilat ne suka bayar waɗanda in ka zo zaka iya watsar da su ka dauki hadisin a yadda yazo domin da suka tayi sun yi ta'wili wani aiki ne ka shagaltu da shi har ya hana ka zuwa yin sallar la'asar sai suka ce wannan aikin ne ya baci shine aikin da ake cewa ya baci misali tela ne kai, shushaina ne kai, a manomi ne kai, a malami ne kai, rubutu kake ko karatu kake ko wani abu kake, har baka yi sallar la'asar ba. Sai suka ce abin da ake nufi shi wannan aikin da ya hana ka zuwa sallar la'asar din shine ya baci. Wannan ta'awili ne. Wasu suka ce wannan tsoratarwa ne, baya daukar zahirin lafazin shi cewa aikin ka ya baci. Waɗannan duk ta'awili ne. Ka bar hadisin yadda ya taho daga harshe mai tsarki ya shiga cikin kunne da dumudumin shi. Mutumin duk da ya sake ya bar sallar la'asar, to aikin shi ya baci. Ba shi a haka. Wannan na nuna muhimmancin sallar la'asar ko ba ya nuna muhimmancinta? Yana nuna. Wannan ya nuna sallar la'asar tana da girma ko ba ta da girma? Tana da girma. Akwai hadari ka bar sallar la'asar ko ba hadari? To a kula da dukkan salloli, musamman sallar la'asar. Yanzu kun ji babbar hikima daga cikin hikimomin da yasa Allah ya ware sallar la'asar kenan. Yace hafizu ala salawati, ku kiyaye salloli duka, was salatul wusta hadda sallar tsakiya ma. Domin me? Ba a taba cewa wanda ya bar sallah azhar ko magariba ko isha ko asuba aikin shi ya baci ba, sai la'asar. Don haka a can Allah ya ware ta ita kadai, yace har ma da la'asar. Wato ku kiyaye dukkan salloli amma ku fi kula da sallar la'asar. Daga cikin dalilan da yasa aka ce a kula da sallar la'asar, saboda sallar la'asar ita tafi kowace sallah hadari daga cikin hadura na ainihin lokaci. Ma'aikacin gwamnati ya dawo a gaje, manomi ya dawo a gaje, dan kasuwa ya sha zafin rumfa ta gasa shi, a lokacin ne daidai lokacin hutawa ko kuma lokacin ne ake shigowa don ai wata siyayya, sai ake cewa to yayi a hankali. Wannan lokacin akwai wata ibada mai matukar muhimmanci wanda kuma take da hadarin ya batta. Jama'a, daga nan za ku gane gaskiyar maganata da na taba faɗi da dadewa tun yau shekaru goma da suka wuce 1996, sa'ad da muke lacca akan duniyar aljanu da shedanu a ABU. Na sake maimaita wannan magana a karatun Sarimul Battar yau kamar shekaru 6 da suka wuce. Na sake maimaita wannan magana tun bara da muka zo wannan dandali muna wa'azi akan duniyar shedanu da aljanu, cewa bokanci ilimi ne mai zaman kanshi, kuma jahili baya bokanci, don bokanci sai ka je ka koya yana da ka'idoji. Kun ga bokaye, galibin bokaye ba sa sallar la'asar, shedanu suna hana su yi. Yanzu kaga shedanin da ke hana su yi irin waɗannan darajoji da hadaruri suka hango. Shi kuma shedan dama duk wata falala, duk wata karama, duk wani abu da kake nema a hannun ya baka, to akalla sai ya ga ya lalata ka, ka zama fasiki ko kafiri sannan ya baka. Dan haka bokaye mafi yawancin su ba sa sallar la'asar. Ba sa sallar la'asar mafi yawancin su. Sai a sharɗanta maka, kana so ka zama boka e, kana so ka zama mai gobe da nisa e, to banda sallar la'asar. Sai ka ce ka yadda. Shikenan sai ka ga duk abubuwan da kake sai ka ga suna tafiya daidai. Ina fatar an gane. Kun ga sun san waɗannan irin abubuwa. Su kuma shedanu dama so suke wuri mafi hadari suke so su jefa ka. Ina fatar mun gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a, kun ji ainihin waɗannan hadisai. Waɗannan hadisai su ne hadisan da malaman farko daga cikin kashi na farko da nake kawo mana suka ɗauka, suka ce da Allah ya ce wal asri, to yana cewa ne na rantse da sallar la'asar. Dan ka san sallar la'asar tana da girma, to ka san abin da zai biyo baya, to ba ƙaramin abu ba ne, tunda har Allah ya rantse da irin wannan sallah da take da girma a wurin Allah. Jama'a, mun ji magana ta farko ko? Fassara ta biyu ita ce fassara ɓangaren malamai na biyu, su kuma da suka ce Allah yana cewa ne wal asri, yana rantsuwa da zamani, lokaci, rayuwa. Ma'ana Allah yana rantsuwa da wannan zamani wanda ya ainihin halitta tun daga farkon shi har ƙarshen shi. Ko kuma al asru, Allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa ne da zamanin da aka halicce ka, don ka san girman wannan zamani. Ko kuma al'asru, Allah maɗaukakin sarki yana magana da jimillar lokaci, don ka waiwaya ka ga cewa babu abin da ya fi lokaci muhimmanci a rayuwarka. Waɗannan malaman su ma suna da ayoyi da hadisai waɗanda suka mara wa fassara su baya. Daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka goyi bayan kansu dangane da wannan fassara, akwai hadisi sahihi wanda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi daga sahabi Abdullah dan Mas'udin da kuma ainihin sahabi Abu Barzah al-Aslami. Riwayar Abdullah dan Mas'udin yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس. دام الله يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Wanda duk ya ji tsoron tsayuwar da zai yi a gaban Ubangijin shi, ya hana ranshi abin da zuciyar shi take so, to daga wannan tsayuwar babu inda za a kai shi sai aljanna. Amma wanda ya biye wa zuciyar shi abin da ranshi ke so fa, shi kuma babu inda ya cancanta a kai shi daga nan sai wuta. Abin da waɗannan ayoyi ke cewa jama'a, dukkan dan adam za a kamo shi a zo a tsaye da shi gaban Allah a ranar alkiyama, kamar yadda hadisi ya fassara cewa Allah madaukakin sarki zai tsaye da kowane ɗaya daga cikin ku gaba da gaba ba tare da mai fassara ba. Maganar da Allah yake yi, yaran da Allah yake yi, zaka ji shi ko ba kai karatu ba. Dan wani ya iya cewa to mu Allah ya so mu, in aka ga ba mu iya larabci ba mu yiwa a ji tausayin mu, waye ga maka idan da larabci ake yin magana zaka tashi da larabci gar a bakinka, babu mai fassara. Da kai da Allah, Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka. Sai Allah ya ce wanda duk ya tuno wannan ranar da Allah zai tsaye da shi a gaban shi, ka kalli dama wutar jahannama, hagu wutar jahannama, bayanka wutar jahannama, gabanka Allah ne yake tambayar ka. Tabbije ligiji gabji yo ko ni huri bado aka ce zai maka haka kana gwamna, ai ka shiga uku EFCC ko ko ba haka bane jama'a. Ni huri bado a ce ga soja dama, ga soja hagu, ga soja, ga ni huri bado yana tambayar ka da tabaran nan nashi, ai ka shiga bala'i a nan duniya ma kenan da bai da jahannama. Haka ne ko ba haka ba? Balle wannan Ubangijin da ya halicci Nuhu ribaɗo ne, har Nuhu ribaɗon sai an tsaye da shi. Wallahi dan adam yana da bala'i a gaban shi jama'a. Wallahi don haka Allah ya yi hikima da ya kira alkiyama masifa, haka ya kira ta, ya kira ta bala'i. Ya ce fa'iza ja'ati saha, ya ce idan masifa ta zo. فإذا جاءت الطامة الكبرى idan uwar bala'i ta zo. Duk wannan sunan alkiyama ne, Allah ne da kanshi fassara kadai nayi. Yo Bahaushe in aka ce bala'i in yazo, to wannan uwar bala'in ce, ita ta haifi bala'in. Dan bala'i ma a ranar alkiyama ba san da yake ba. To ranar alkiyama ita take da wannan siffar. Yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. A wannan rana za ka ga mace tana shayar da ɗa, ɗa take shayarwa amma za ta ɗauki ɗanta wurgar. Wata ba u kullu za ta hamlin hamlaha, ka ga mace da ciki bai isa haihuwa ba ta tsuguna ta zazzage shi, ba wani operation, ba wani ruwan naƙuda da za a sa mata, ba wani bed rest. Wannan kini bibi ne a duniya mata suke yi, wallahi kini bibi ne. Sai an je an kwantar da ita a gado, ana shashafa ta, ana shafa goshinta, ana bata lemo, ana salati, ana bata hakuri. Ƙarya ne idan kiyama ta zo da kanki zaki tsuguna ki haife shi, wallahi. Haka Allah yace watada'u kullu zati, haka Allah yace watada'u kullu zati hamlin hamlaha, duk wata mai ciki za ta tsuguna ta haife cikin. Wataran nasa sukara, Allah yace sai kaga mutane sun bugu, suna tambele, suna tangadi, amma hun bi sukara. Allah yace ba marisa suka yi ba, ba abin da suka sha. Me ya faru? Walakinna azaballahi shadid, azaba Allah ce kawai ce tsanani. yadda kaga ruwan sama na zuba haka azaba take sauka daga sama tsirara kake sitik saboda bala'in dandalin alkiyama ko sarkin wanzamai ne yayi maka kaciya ta koma loba ba wanda zai tashi da kaciya jama'a manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallama annabi Ibrahim shine kadai zai tashi dandalin alkiyama da kaciya Allahu akbar Allah yace wa Ibrahim allazi waffa da Ibrahim wanda ya cika umarnin Allah shekarar shi 80 a duniya Allah yace yaje ya dauki zarto ya wa kanshi kaciya yaje ya zauna ya wa kanshi kaciya sai da ya warke da cikin jama'a kaji hikimar dan haka zai tashi da kaciya ranar alkiyama shi kadai in ba haka ba kowa da loba zai tashi sannan tsirara hufatan ba takalmi uratan tsirara ghurlan manzo Allah yace kowa da loba sai Aisha tace kai mata sun kade a'udhu billahi yanzu ya manzo Allah tsirara ranar alkiyama ga siriki ga sirka manzo Allah yace Aisha ki shiru ke yarinya ce baki san kiyama ba sallallahu alaihi wasallam kai kanka kana zauna tsirarar ko kana tsaye tsirarar baka san tsirarar kace ba balle ka dubi na gaban ka kace wannan na da katan duwawu ko wannan bai tsaya daidai abinda Aisha take tunani kenan ga maza ga mata za a tsaya tsirarar sai manzo Allah ya nuna mata tana gwada taron duniya ne taron duniya ne za a ce dubo ni bai tsaya daidai ba dubo ni mai muskutaccen duwawu dubo ni mai kaza taron duniya ne amma lahira manzo Allah yace abin ya wuce haka Aisha jama'a na tsaye a rana tsaka jama'a yanzu kilomita nawa ke tsakanin mu da rana babu wasu astronomers ko astrologist waɗanda suka iya gano kilomita saboda bala'in rana har yau ba a iya zuwa gare ta ba dan duk abin da ya kusance ta sai narke naga sai dai ai hasashe a ce daga inda ake iya zuwa duniyar nan kilomita kaza ne to sauran fa to anan duniya kenan jama'a ku ji yadda rana take mana zafi ko sai manzo Allah yace a ranar za a kusanto da ita daidai da kanka sai manzo Allah yace zufa za ta taso sai ta rinka rufe mutane daidai da zunubin su a wannan rana ladanai ne masu dogon wuya masu kiran sallah su ne a lokacin nan duk sa'ad da zufa ta tafi za ta shanye su sai wuyan ya ƙara tsawo amma malam ladan ko ka je an koya maka ko kawai ka rasa aikin yi ne shikenan la'asar sai ka zo ka rungumi bango kana jajjaga kamar tsohon mashin ba za ka samu wannan falala ba sai ka je an koya maka jama'a a je a koyi kiran sallah yana da falala jama'a saboda falala kiran sallah har sai da malamai suka yi sabani da kiran sallah da limanci wanne yafi falala ne aka ce babu idda hadisi yazo kwaya ɗaya da aka bayyana falalan limanci sai hadarin shi ma amma ga hadisai birjik game da falalan kiran sallah karanta Tirmidhi da Ibn Majah amma da malaman suka kai suka komo dan su ci nasara akan wannan argument din akan tattaunawar sai suka ce limanci yafi saboda tunda Annabi da Abubakar da Umar suke basu taba yin kiran sallah ba su suke yin limanci karanta littafin al-azkar na al-Imam an-Nawawi Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a ranar al-qiyama kenan yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'ni yughni kaga mutun ya ga mahaifin shi sheka da gudu mahaifinka ya tsaye da kai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake fadi yace mahaifinka zai tsaye da kai ya ce maka kai da ne nagari mai ladabi da biyayya Allah ya maka albarka abinda nake so a yau ka dibo daga cikin sallolinka ka kara muni sai ka ce baban lalle ka yabe ni Allah ya saka maka da alheri kai ma uba ne nagari amma yau abin yafi karfi na wayyo Allah wayyo Allah sai ka sheka da gudu shine yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi matarka da kake runguma kana jin dadi kuna haduwa sheka za kai da gudu randan duk wani rago kudin cefa ne kaya fe ta kanka kake yi danka da kake so sheka za kai da gudu ka rabu da shi dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya shakikinka in ka gan shi gudu kake Allah ya ce kowa ta kan shi yake annabawa gaba ɗaya jama'a annabi ɗaya ne kawai ba ta kanshi yake ba shine annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dukkan annabawa tun daga baban mu Adam kowa zai ce ta kanshi yake. Annabi ya ce za a tattaro a je wurin Adam gaba ɗaya a ce to kai ne baban mu, muna aljanna kai ka dawo da mu duniya, yau gashi ta rikice. Sai ce lallai ku ƴaƴa ne na gari amma ku rabu da ni, ni ma wayyo Allah, nafsi nafsi, ta kaina nake ta kaina nake. Sai ce to aje wurin Annabi Nuhu, shi ya fara wa'azi a duniyan nan, aje Annabi Nuhu kai kai wa'azi kai kai kaza kai kai kaza, yace a ni ma ta kaina nake. Aje wurin Musa yace shi ma ta kanshi yake, aje wurin Isa yace shi ma ta kanshi yake. Annabi yace sai a sheko da gudu a zo gurin shi. Ana zuwa wurin shi shi ce dama sai ni wannan muqamin sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ya kai musulmi dan Allah, Allah bai maka mutunci ba, Allah bai so ka ba da ka zama cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sai a ce maka manzon Allah ya ce, sai ka ce baka yadda ba. Imam Malik kake bi, sai ka ce Tijjani kake bi, sai ka ce Gumi kake bi, sai ka ce kungiya kaza, sai ka ce imam wani, ka zama arni, ka zama mushriki. Wa yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Wallahi duk wanda ya hada manzon Allah da wani a ranar alkiyama, wallahi ba ya tsade zai ciza ba. Allah ya ce ya tsun zai cije gaba daya, yana cewa na shiga uku na lalace, nayi shirka na hada manzon Allah da wani. Yadda Allah yake wahdahu la sharika lahu, haka manzon Allah yake wahdahu la sharika lahu fil ittiba'i, shi kadai ake bi. Kana hada manzon Allah, kana bin manzon Allah, kana bin Gumi, ka zama mushriki. Kana bin manzon Allah, kana bin mazhaba kaza, ka zama mushriki. Kana bin manzon Allah, kana bin dariqa kaza, ka zama mushriki. Ka zama bakin arni, baka da bambanci da Fir'auna. Saboda haka kowa ya kudurce, malamai tocilace a hannunsu, haskawa jama'a suke bi. Hanyar da suke haskawa ake bi, ba su ake bi ba. Ba abin malami, ba abin shehi, ba abin imami. Wanda dukka bi in ba manzon Allah ba, ranar kiyama kana tashi huta da kai da Fir'auna hanyar ku daya. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'auna ar-rasula fa akhadnahu akhadan wa bila. Fir'auna ma an aika mai da manzo ya ki bin shi, me ya bi son zuciyar shi ya bi. Kai ma ana aiko maka gashi ya zo kai yayi wa hidima, hadisan dun nashi ne, ka ce ba za ka bi ba. Saboda me? Kai dan kungiya kaza ne, kai dan Tijjaniya ne, kai dan mazhaba ne, kai dan kabila kaza ne. Dalilin da yasa ba za ka bi manzon Allah ba kenan kawai gari ka zama mushriki, ka yarda. Shi yasa jama'a su gane, jama'a da ƙaryata hadisi ɗaya da ƙaryata dukkan hadisi duk ɗaya ne, ba bambanci. Kada ka sake a rayuwarka a ce maka manzon Allah ya ce, ka ce wane kuma. Kana kiran sunan wani ka lalace, sai dai ka ce a ƙara bayani mu fahimci abin, don mu abin da muke jira kenan. To alhamdulillah alal aini war ra's, ina fatar mun gane. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ku duba duk dandalin kiyama, ta gagari Musa, ta gagari Isa, ta gagari Ibrahim, ta gagari Adam, kowa ya ce kanshi yake yi. Amma manzo Allah sai ya ce ana laha, ana laha, dama wannan darajar sai ni. To wannan daraja ce da Allah ya yi wa annabi alƙawari a nan duniya. Allah ya ce wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Annabi Allah ya ce mishi da daddare ka rinka tashi kana ibada, shine tahajjud. Sai Allah ya ce wannan tahajjud da zaka yi ƙari ne akan ibada da aka dora maka, ƙari ne. Idan kai haka, to ana sa rai tabbas Allah zai tashe ka a wani matsayi abin yabo. Sallar tahajjud ga manzon Allah wajibi ce, farilla ce. Idan haka ko bai da lafiya sai ya tashi yayi azumi, ko da raka ɗaya ce gyal, dan dole ce. Amma kai nafila ce, mustahabi ce. Shi kuwa akan ibadar da aka ƙara mishi shine aka ƙara mishi sallar tahajjud, kuma farilla ce. Kai sallar biyar ce farilla akan ka. Manzon Allah salloli biyar farilla ne, sallar dare ma shi farilla ce akan shi. Dan haka ko bai da lafiya sai ya tashi yayi, ko da raka'a ɗaya ce sai ya tashi yayi, ko da suratul fatiha kadai zai karanta, ko da qul huwallahu zai karanta. Allah ya ce in yi haka Allah zai tashe shi ranar alkiyama matsayi abin yabo. Sai manzon Allah ya ce wanda duk aka kira sallah ya bi ladani tsaf, Ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka faɗa duk abin da Ladan ya faɗi kai ma ka faɗi in ya ce hayya ala sala ka ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala sala ka sake cewa la hawla wala quwwata illa billah hayya ala al fala la hawla wala quwwata illa billah inda asuba ne as-salatu khairun minan nawm kai ma ka ce as-salatu khairun minan nawm wannan shine abin da ya tabbata sannan in ya gama tsaf sai kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kakai salatul fati kakai allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim salatin annabi zakai allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidum majid wannan ɗaya ne cikin salatai na manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba salatul fati ba salatin wane ba wannan na manzon allah Allah ne shi zakai